gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka ana tare ne da sashen Hausa akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niya Nomad FM Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shaka so hakan ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan yammaci na litinin daya ga watan yuli na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sura abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci amma kamun mu sanduma cikin shirin Malabis fara muna da kanin labarai
to Yusuf ga kanin labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium tare da amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya. Sannan rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan harhara da aka kai a Kabul. Babban birnin kasan sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu.
To kanin labaran kenan. Idan kuma muka tsanduma cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take don gudanar da shirin samar wa makiyaya masu gunni na dindindin.
Ai ba fili muke nema ba mu muna da gonakin mu da muka gada kakanno da iyaye za mu iya zuwa a fara a gurin akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu
ita kuwa kungiyar habaka tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta zabi sabon shugabanta wanda kuma zai yi aiki na tsawon shekara daya a wannan lokaci
aiki za a yi da waɗanda duk suke son su gama ƙarinsu da Afirka ta yamma duk waɗannan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka
duk bayan nan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan jagoranta amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu yana mai cewa duka kasashen biyu suna so su samu maslaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan Trump ya yi ta nanata irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan ta har ta kulle yarjejeniya kan shirinta na nukiliya Waɗannan kalamai na zuwa ne bayan da Trump ya zama shugaban Amurka na farko da yake kan mulki wanda ya shiga Koriya ta Arewa bayan ya tsallaka iyakar da ta raba Koriyoyin biyu wacce babu sojoji a cikinta. Bayan da ya sha hannu da shugaba Kim a kan iyakar da ke ƙauyen Panmunjom, Trump ya ketara layin soji da aka shata wanda ya raba tsakanin ƙasashen Koriyoyin biyu. Bayan haka ne kuma Trump da Kim suka koma cikin Koriya ta Kudu. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100. Sai dai wannan sanarwa ita ce ta farko cewa Iran ta karya yarjejeniyar da ta amince tare da wasu manyan kasashen duniya guda 6 ciki har da Amurka da kuma tarayyar Turai da nufin sassauta mata takunkuman karya tattalin arziki da aka saka mata. A baya hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta fitar da rahoto akai-akai inda take cewa hukumomin Tehran na mutunta yarjejeniyar. Rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan harhara da aka kai da wata mota dauke da bom da kuma harba-harban bindiga a Kabul babban birnin kasar sun yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. Jami'an sun ce an kwashe sa'o'i 6 ana arangama tsakanin masu gwagwarmayar da jami'an tsaron kasar bayan wata kawanyar da aka yi. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin shirya kai harin kunar bakin waken akan wurin da ta ce cibiya ce da ake tsare-tsare na tsaron kasar ta Afghanistan. Mazauna birnin sun ce fashewar bom din ta yau Litinin ta faru ne a tsakiyar birnin da safe lokacin da ake gaggawar zuwa aiki, abin da ya sa hayaki ya turnike sararin samaniyar birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar Nasrat Rahimi ya faɗa a wata sanarwa cewa ‘yan bindiga da dama sun laɓe a kusa da wani dogon bene da ake ginawa bayan fashewar bom ɗin kuma suka yi ta buɗe wuta akan ‘yan sandan Afghanistan da suke kan aiki a lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Litinin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka koma kan titunan birnin Hong Kong don bikin zagayewar shekaru 22 da sake hada yankin da China. Dubban mutane sun zagaye ginin gwamnati birnin yau da rana, yayin da wasu mutane kaɗan suka yi ƙoƙarin kutsa cikin ginin majalisar dokokin yankin. Yayin da 'yan sanda suka yi jira masu zanga-zanga a cikin ginin suna fesa musu yaji mai saka ƙwalla ta tsagun babbar kofar majalisar. Masu zanga-zangar sun yi amfani da ababen kariya na rufe fuskoki da lemomi don su batar da kamanninsu daga 'yan sanda, sannan su kuma kare kansu daga barkunan tsohuwa da suke fesawa yayin da suke yunkurin karya kofa don buɗe kofar shiga majalisar da kuma farfasa tagogi a kusa da mashigin. A can gefen birnin na Hong Kong kuma an yi wani gagarumin tattaki da misalin karfe 2:30 na yamma a gogon yankin daga dandalin da ake kira Victoria Park zuwa kusa da headquarter gwamnatin yankin. Wata kungiyar likitoci a Sudan ta ce an kashe mutum 5 kuma wasu da dama suka jikkata a zanga-zangar da aka yi yayin da ake ci gaba da nuna adawa ga mulkin soja a Sudan. A jiya Lahari dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan kasar suna kira da a mika mulki ga gwamnatin farar hula. Bayan kusan watanni 3 da sojoji suka hambarar da Umar al-Bashir wanda yi shekara da shekaru yana mulki. Masu zanga-zangar waɗanda wasunsu ke ɗauke da tutar kasar sun yi tarera waka suna kiran da a mika mulki ga farar hula tare da bayyana fatan majalisar gwamnatin wucin gadi ta soja da General Abdul Fattah Burhan ke jagoranta za ta kife. Zanga-zangar ta ranar Lahadi ita ce ta farko tun bayan wani samame da jami'an tsaron kasar suka kai wanda ya tarwatsa masu zaman dirshan a Khartoum, samaman da 'yan adawa suka ce ya yi sanadin mutuwar mutum 128.
Gai da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga babin rahotanninmu kuma, inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta aminta da shirin samar wa makiyaya matsuguni na dindindin da kuma inganta rayuwarsu a matsayinsu na 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohi da za su ci gajiyar wannan shirin. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da yadda wannan shirin ake ƙoƙarin inganta shi.
Shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin Ruga Settlement shiri ne da ta ce zai taimaka wajen magance matsalar da ke tsakanin makiyaya da manoma. A wata takarda da ke da sanya hannun babban mataimakin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin manema labarai Malam Garba Shehu, shirin na Ruga zai magance yawan yawace-yawace da makiyaya ke yi ta yadda za su zauna wuri guda a samar musu da abubuwan more rayuwa da suka hada da makarantu, asibitoci, hanyoyi, kasuwanni da wuraren da za su sarrafa nama da madara. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da suka sha fama da sabani tsakanin makiyaya da manoma dalilin barnata amfanin gona da wasu lokuta manoman ke zargin makiyaya da yi yayin da makiyayan a wasu lokatai ke zargin manoma da daukan doka a hannunsu na halaka musu dabbobi bayan sun yi musu barna. Na zanta da wani manomi don jin ko yaya yake ganin wannan shiri na tsugunar da makiyaya
inda an ce kam za ba ma Fulani wurare su yi kiwo wannan kam bari ya kawo masala ba amma ni damuwa na wani lokaci ko zo an ba su kun ga su hulayi ga wurare da yawa wanda ya kamata inda za su yi kiwo amma damuwa ne da su kuma inda ya mafi sai su ce dole za su shiga wannan zai ya kawo mana masala da su saboda barna eh kun ga wannan gonar da muke ita ne arzikin mu kuma shanu bari mu yi mu kashe musu shanu ba su kuma kar su kashe mana da gonar mu yauwa abun ne yana kawo mana masala ne sometimes da su kenan amma kamar inda za ya ba su su yi kiwo kan bari mu yi mu hana ba
a bangaren makiyayan kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Fulani to Alhaji Nura Muhammad yace shirin ruga zai taimaka wajen kawo saukin rayuwa
wannan ruga settlement din mu kan a Plateau ai mu already ma mu azaune muke don haka muna so a ci gaba da wannan a inganta shi duk abinda zai kawo hanyar zaman lafiya wallahi tallahi ko ma yaya yake mu za mu goyi bayan shi domin a zauna lafiya
to akwai wuraren da ake samun matsalan cewa ba za a bada fili domin wannan ruga ba
ai ba fili muke nema ba mu muna da gonakin mu da muka gada kakanno da iyaye zamu iya zuwa a fara a gurin akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu gonaki ne dazuzzuka ne na gwamnati misali a nan Plateau State ba muna da grazing reserve guda biyu ba wanda aka tabbatar da su to a jiya amfani da su mana ba Plateau ne in ya ga riban wannan abun shi da kansa ma zai zauna ba sai an ce mishi ya zauna ba dan haka ayi amfani da damar da ake da ita ba sai an takurawa kowa ba ba sai an ci mutunci kowa ba ba sai an shiga haƙin kowa ba
karamar hukumar Riom a nan jihar Plateau na daga cikin kananan hukumomin da ke da dimbin makiyaya suna kuma cuɗanya da manoma shugaban karamar hukumar Riom Emmanuel Lamboyi Jigul yayi na'am da shirin na gwamnatin tarayya
duk shirin da gwamnati yana da shi saboda ya zama lafiya yana da kyau ba maganan bambance bambance na yare addini ko wani abu ya kamata mu koyi yadda mu zama lafiya idan akwai halin da za a samu wuri wanda Fulani za su yi su zauna su yi kiwonsu yana da kyau ya fi yadda za su dinga yawo da shanakai ana ma mutane barna so ina iya samu su wuri yana da kyau
sarakunan gargajiya na da gagarumin tasiri wajen aiwatar da shirin tsugunar da makiyayan ta yadda za su samu kyakkyawan zamantakewa da manoma a cewar ata aten na gane wuri Yakubu Chairman akwai abin dubawa a shirin
jama'a suna girma gonaki kuma ba girma suke ba yanzu hakan nan ma mutane a cikin gidansu gonan da mutum zai yi domin ya samu ya ba bakinsa ya ba iyalinsa babu su to yanzu hakan nan ne za a daji ba yanzu zai zama da wuya amma wai inda za a ce wannan wurin wurin shanu ne wanda za a dinga yin kiwonsu zai zama da wuya
ya zuwa yanzu dai jihohi 12 ne suka bayyana sha'awar shiga shirin wanda wasu al'ummomin jihohin ke bayyana fargabar ba su fahimci abin da shirin ya kunsa ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
da Zainab Babaji da wannan rahoto ita kuwa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma da ake kira ECOWAS ko CEDEAO ta zabi shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Isuhu a matsayin sabon shugabanta ko me shugaban zai mai da hankalinsa akai a wannan wa'adi na tsawon shekara daya da aka zabe shi Sulaiman Mummuni Barma ya hada mana rahoto dangane da abubuwan da shugaban zai fuskanta
ECOWAS babu wata kungiya a Afirka wadda ta bunƙasa wanda aka san mawa tana gaba ga kowace kungiya kenan daukar shugabancin wannan kungiya abu ne mai muhimmanci balle ma lokacin da ana magana wannan Zelecap Zone de Libre Echange Continental wannan salo da za a bude ne ya zamanto tsuguri da kasuwanci duk inda za ka yin shi ya zamanto cikin Afirka ba douane babu komi Afirka ta yamma ya kamata ta shirya wannan lokaci in ba ta shirya ba za a shawo da ita kuma ana magana kudi na bai daya da ake son a yi nan da shekara guda da rabi a ya zaman to an kammala wannan aiki to sanin niyyar shi sanin horon da ya samu dangance da wannan kudi na bai dai tun da ya shekara hudu yana kulawa da wannan abu azashi bisa koyakowa in ba wani iko Allah ba wannan kudi na bai dai sai an kai an same shi kayan wa ga shekara guda da rabi ta kare akwai abubuwa da ya da suka sa ana ganin dai alhamdulillah azza isu yanzu ne ya kamata dai ya samu wannan kujera
to daga cikin ayyukan da shi ya kamata yayi muhimmai wadanne ne zai hibe wa fifiko
kaga na farko wannan kudi na bai dai akai a kammala wannan project na biyu a kara sakin ɗan ƙasa Afrika na yamma kowanne ta inda ya kaso shine libre exchange kayan wa libre exchange duka ta kontinan gaba dai libre circulation de personnes et de biens hayo kasa akwai kinki ɗan matsaloli kada Afrika ta yamma ya ce zai kare da wannan na uku kasa akwai magana yaki da ɗan sata'andanci kowa ya san bisa ga wannan Muhammadu Isuhu sai dai abuga mai damce yana gaba ga mutane da yawa a wannan yaki da ta'addanci zai ci gaba kamar wanda ɗan Afrika ta yamma suke fata
kamar wacce irin gudunmuwa shi shugaba Isuhu yake bukata daga sauran takwarorin sa na Afrika ta yamma don cimma burin da ya sa gaba
a goya mai baya kullum kowane lokaci su gode suna goyon bayan shi 100% shikenan ta ishe shi sai ya zai ta aike shi saura aiki za a yi da masu hannu da shuni aiki za a yi da waɗanda duk suke son su gama ƙarinsu da Afrika ta yamma duk waɗannan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka
akwai wani albishir ne zuwa ga talakawan ƙasashen ECOWAS
albishir guda ne wanda aka ganin Niger na haskawa na sakewa to haka muka tambaya cikin shekarar gaba da zai dauka Afrika ta yamma za ta karuwa
Allah 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 kan mu so juna
to Allah ya kyauta a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC shirin namu na wannan makon shiri ne da ya duba irin rawar da hukumar gidajen yari a Najeriya ke takawa wajen ganin an ilmantar da fursunoni da ke wakafi don ba su dama kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin irin yadda ake ilmantar da fursunoni a lokacin zaman su na sarka
A kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi wajen ganin cewa fursunoni da suka gama wa'adinsu a gidan yari sun samu karbuwa a cikin al'umma hukumar kula da gidajen yari ta ce tana ci gaba da horar da fursunoni maza da mata da sana'o'in hannu sannan ta ba su dama na yin ilimi har zuwa karatun digiri na uku tuni har an samu dalibai 465 a cibiyoyi 10 har a cikin fursunoni maza an samu Theophilus Okechukwu wanda a yanzu haka ya kusa kammala karatun digiri na uku
I was the only person who graduated in 2015
Okechukwu ya ce na gama digiri a shekara 2015 har na yi digiri na biyu a shekara 2017 yanzu ina digiri na uku
Allah sonif my PhD
ganin cewa ana da mata a gidajen yarin kasar sai na tuntubi shugaban kula da gidajen yari na kasa Jafar Ahmed ko mata nawa ne ake da su ga abin da yace
muna da mata 1416 cikin su 321 daurari ne 1095 masu jiran shari'a su ne ke gare mu a cikin gidajen yari ke san kamar da na gabatar da shi baya muna da gidajen yari da yawa cikin kasar nan mai yawancin gidajen yare duka akwai sashi na mata wanda muke rike mata ba duka gidajen yarin ba mafi yawancin gidajen yarin akwai sashen mata wanda aka kirkiro kuma mata ne ke kula da shi amma cikin gidajen yarin mata amma akwai gidajen yare guda hudu waɗanda duka mata ne zalla akwai shi a garin Ondo akwai shi a Kirikiri akwai shi a Auci akwai shi a Numa amma da saura sashe ne aka cire aka sa to kuma duk san ne ake kirke da waɗannan mutanen da na ga miki matan da na ga miki 1416
to waɗannan matan su ma an ba su dama su wannan karatu har zuwa degree na uku
eh kamar da kike san mun ba maza dama don shi koyan hannu ta aikin mu wanda doka ta dora mana shine duk wanda ya shigo gidan yari inda ya daurare ne to ya kamata mu gyara masa halin sa an kuma gyaran halin ya ci juya halin sa gaba daya ya koma nagari bayan haka kuma mu koya mai wata sana'a wanda zai iya jin gajiyarta ko bayan ya fita gidan yari wanda zai samu certificate wanda zai riga amfani da shi kamar da ni ga miki baya kuma mukan sai musu kayayyaki mu bayar to har da matan ma ana bayarwa a sashen neman ilimi bari in fara shi muna ba su ilimi kamar yadda muke ba maza kamar wajen yaki da jahilci cikin mutane 1111 maza ne wanda muka ga cikin su akwai 51 wanda mata ne wanda suka yaki da jahilci a gidajen yarin mu akwai kuma wanda muke kira primary school shi ma muna yi muna da mata 22 da suka kare cikin kuma ramar secondary wanda suke kira junior secondary school shi ma muna da mata 17 wadanda suka kare cikin babban secondary SSCE kenan da ake kiranta senior secondary school certificate muna da mata 37 wadanda su ma suka kare cikin wanda ake kira national examination council shi kuma NECO da ake kiranta shi ma muna da mata 9 wadanda su ma suka kare muna da NATIP da ake kiranta National Business and Technical Education Board shi ma muna da mata 4 da suka kare NCE ba mu da matan da suka yi amma cikin National Open University wanda ya zanna yin degree muna da mace daya wanda ke yin wannan din degree din a sashen kuma koyon aikin hannu shi ma ba a bar mata baya ba shi ma muna koya musu saboda mun tabbatar da cewa in sun kare suka fita za su wa kansu amfani ba iyalin su ba kawai har da al'umma wajen sake-sake muna da mata 2 da suka samu grade test wajen koyon dinki muna da mata guda 4 waɗanda suka koyi dinki kuma an ba su grade test wajen harkar gyaran gashi da sauransu muna da mata 10 waɗanda suka kare kaga muna da gullar mata 16 waɗanda suka kare sauran kuma suna nan suna ci gaba da yin aikin suna koyo har ran da suka samu certificate kuma idan Allah ya sa sun kare sarka su ko kuma ya Allah an sake su kafin wannan lokaci kila don sun daukaka kara da sauransu na shari'a da aka yi musu to ba a bar mata baya ba muna koya musu
to waɗannan mata da za a ce sun gama junior secondary da kuma senior secondary matukan suna tare da ku akwai taimakon da kuke ba su domin su ci gaba
eh ai kamar da na ga miki baya duk wanda muka koyar har yanzu ya zo zai fita ko ya ma fita muka kira su baya kadan ba su kayayyakin sana'o'in inda suka yi shine muke kira after care services za mu kira su in ka koyi kamar wanda ya koyi harkar gashi da mu sai abubuwan da duk muka san ana amfani da shi wajen gyaran gashi sai mu bata ko mu bashi in ma shi ne namiji ne ya koya sai mu bashi in tela ce ta koya sai kuma mu bata abubuwan na tela duk abin da take na tela sai mu bata in dai mai ake kiran shi to kowane dai sana'a dai take yi muna basuwa daga baya kuma muna bin mahi yawancin su kuma alhamdulillah mahi yawancin su duk sun zauna sun gyara halin su kuma suna yin sana'at wanda suka koya mafi yawancin mutanen mu za su je ba za mu je cikin kaki ba mukan je cikin kayan gida saboda ba ma son wani ya san ma alakan da su sai mu duba mu gani mu ba da report mu aje saboda abu ne wanda muke alfahari da shi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda da sauran abokan aikin mu sai wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman.
Cewa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 11:24. Yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga bashar kansila mai Real Madrid karamar hukumar Sakaba jihar Kebbi yace salam biyoyi Hausa gaskiya matakin da gwamnati kasar New Zealand ta dauka na haramta yin amfani da jikar leda kasar hakan yayi daidai duba da irin illar da leda ke yi ga muhalli da halittun dawa da fatan kasata Nigeria za ta dauki irin wannan mataki na haramta yin amfani da leda. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sade Saidu Daura yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Zanga-zangar da jama'ar karamar hukumar kankara suka yi akan nuna fushin su akan yi waita kai masu hare-hare da ɗan bindiga suke yi suna kashe masu al'umma wannan wani hannun ka mai sanda ne ga hukumomin jihar Katsina da ma ƙasa baki daya. Sai kuma sako daga Dauda Hudu Unguru jihar Yobe yace yabon goni ya zama dole. VOA Hausa na fara da wannan kalaman ne akan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na irin kokarin da yake yi wajen ganin matasan jihar Kano sun samu ilimi. Ina ma a ce Najeriya muna da irin sa guda biyar. Ai da mu huta a ƙarshe nake addu'ar Allah ya saka wa Madugu da alheri amin suma amin. Sai kuma sako daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da charmomin local government na jihar Kebbi da su yi duk mai yiwa su biya ma'aikatan local government da na LGA albashin su domin suna cikin buƙatar kuɗi da fatar Allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga wanda ne yi domin sa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Warisu garin mata mai jihar da magaran da ke ƙasar Niger yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka yace a madadina da mu abotan sauraron radio muna miƙa ta'aziyarmu da ƴan uwa da iyalan marigayi Umar Sa'idu tudun wata da fatan Allah ya sa kwanciya hutawa amin sum amin.
To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu sauraro kamun mu kammala shirin Mal Hafiz ba mu labaran duniya takaice.
Yusuf ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu yana mai cewa duka kasashen biyu suna so a samu maslaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan. Trump ya yi ta nanata irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan har ta kulla yarjejeniya a kan shirinta na nukiliya. A yau Litinin Iran ta sanar da cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta kara. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya fadawa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za ku ji mu dauke da wani shiri. Yau ma za mu ba ku dama kamar kullun ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wai kuna ganin cewar samar ma makiyaya matsuguni na dindindin zai kawo ƙarshen rikici da ke kaiwa da kawowa tsakanin makiyaya da manoma? Sai anjima in Allah ya kai mu ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. A daidai wannan lokaci zamu mika sakon ta'aziyar mu na sashen Hausa na muryar Amurka ga iyalai da ƴan uwa na Malam Umar Sa'idu Tudun Wada tsohon ma'aikacin sashen Hausa wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa jiya da fatar Allah Ubangiji ya mishi rahama. Allah kuma ya ba mu dangin sa a halin daukar wannan rashi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta bada umarni Saida Hamdan da kuma injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya ga shirin yau da gobe.